sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauraron abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Talata 6 ga watan Oktoba shekarar 2020. Bayan labarin duniya, za ku ji masana a fannin ilimi a Najeriya sun yaba da matakin karin albashi na musamman. Shugaba Buhari ya amince a yi wa malaman makarantar primary da na secondary a kasar. Haka kuma a jihar Plateau Najeriya, wasu da ba san ko su waye ba sun kai hari karamar hukumar Yom, inda suka kashe mutum 6 tare da raunata wasu. Kamar kowace ranar Talata, Yauma Mustapha Nasiru Bazari na tafa da rahoto na musamman. Wannan karin kan ranar malamai ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Sannan muna tafa da labaran wasanni daga Jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda. Cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita 2 tsakanin juna. Daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana, numfashi, tari ko atishawa. To amma jiya Litinin, cibiyar ta CDC ta sabunta bayananta a shafukanta na yanar gizo, tana mai nuni da sakamakon binciken da ya gabata mai nuna cewa kwayar cutar na iya kasancewa cikin iska wani sa'in, ta yadda wasu masu dauke da cutar suka yada ma wasu da suka tsaya da nisan mita 2 tsakanin su, ko kuma aka dau cutar jam kadan da barin wurin da mai ita yayi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Amurkawa da kar su firgita da cutar ta COVID-19 bayan da ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litinin, bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa. A wani mataki na nuna kuzari, Trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar, ya tsaya a shirayin Truman inda ya cire takunkumin kariya, ya nuna alamar jinjina da hannu, sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar. Sannan sai shugaban ya shiga cikin gidan fadar ta White House inda ake jiran dawowarsa. Tun da farko, yayin da yake fitowa daga asibitin sojoji na Walter Reed, Trump ya ce, "Nagode matuƙa, nagode wa kowa da kowa." Hukumomi a kasar Senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na Magal a birni mai tsarki na Tuba ba za su yaɗa cutar corona ba. Dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta Magal, inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aqidar nan ta Murid, wadda ta zama aqidar addini mafi tasiri a Senegal. Ko da yake saboda annobar ta corona, ba a tsammanin wannan karin wannan hidima ta addini za ta iya janyo jama'a da yawa kamar yadda ta yi a baya. Hukumi a wannan ƙasa ta yammacin Afirka na ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar samun barkewar COVID-19 sanadiyar wannan sha'ani na addini. Kasuwannin hannayen jarin Asiya na more wata ranar kuma ta samun karuwa mai yawa a yau dinnan Talata, yayin da masu saka jari ke nuna alamar samun kwarin gwiwa game da sallamar shugaban Amurka Donald Trump daga asibiti, da kuma wata sabuwar alama mai nuna yiwuwar a cimma yarjejeniya a Amurka kan wani sabon tallafin rage raɗaɗin cutar corona. Kasuwar Nikkei ta Japan ta tashi da karuwar 5.5%. S&P ta Sydney ita ma ta samu karuwar 3%. Kospi ta Seoul ta samu karuwar 3% ita ma. Sannan TSEC ta Taipei ta tashi da karuwar 1.2%. Zuwa hada-hadar can yamma kuma, da Hang Seng ta Hong Kong da Sensex ta Mumbai sun yi sama da 8%. Kasuwar Shanghai Composite na rufe saboda hutun ƙasa baki ɗaya. A hada-hadar kayayyaki kuma, ana sayar da gold akan $1,915 nauyi guda, wato ƙasa da 2%. Ana sayar da ganga guda ta man Amurka akan $39.42, wato ƙaruwar 5%. Sannan kuma ana sayar da ɗanyen man Brent akan $41.5 kowace ganga, wato ƙaruwar 5%. shugaban na Amurka mai shekaru 74 ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litini bayan kwanaki uku da ya asibitin Walter Reed da ke daura da birnin Washington DC inda aka masa jinyar COVID-19. Ana dada matsa baturai lamba kan ta maida martani mafi tsauri ga kasar Rasha saboda gubar da aka saka ma madugun yan adawa Alexei Navalny a Siberia a watan Agusta. Likitoci a kasar Jamus sun ce an saka masa gubar Novichok ta kasar Rasha mai jirkita hayaci. An ruga da Navalny kasar Jamus ta jirgin sama don jinya kuma ya farfado daga sumur da yayi ne a watan Satumba. Likitoci sun ce yana ci gaba da murmurewa. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin dai ta ce ba ta da hannu a wannan al'amarin. Navalny shugaban jam'iyyar nan mai suna Rasha ta nan gaba dan shekaru 44 ya ce yana shirin komawa kasar shi ya ci gaba da fafatawa da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce yana kyautata zaton kungiyar tarayyar Turai za ta kakabo ne sabon takunkumi kan Rasha. Na yi imanin cewa yanzu babu wani kauce-kauce game da batun kakaba takunkumin, a cewar Maas ga wata kafar labarai ta yanar gizo. A ƙarshe, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai tattauna yau din nan Talata a birnin Tokyo da takwarorin aikinsa na Japan, Australia da India da zummar ƙarfafa haɗin kan yankin don taka burki ma China mai ci gaba da babakire a duniya. Waɗannan manyan jami'an diplomasiyyar ciki da ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi da ta Australia Marie Spain da na India Subramanian Jaishankar za su tattauna kan illar cutar corona da kuma batun cimma wata yarjejeniya ta yankin India da Pacific kan tattalin arziki da tsaro. Manyan jami'an diplomasiyyar hudu za su kuma gana da Prime Minister Japan Yoshihide Suga a matsayin wani bangare na farkon ayyukansa a diplomasiyyanci tun bayan da ya maye gurbin Shinzo Abe bayan da Abe ya yi murabus saboda rashin lafiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. A Najeriya, malaman makaranta sun yi maraba da daukan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi na amincewa da albashi na musamman ga malaman makarantar primary da na secondary a kasar. Bayan amincewar shugaba Buhari kan karin albashin na musamman, malamai, masana a fannin ilimi da wasu 'yan kasar sun yaba da kokarin shugaban na daukan wannan mataki da malaman suka dauki tsahon lokaci suna gugurmaya akai. Wakiliyar mu Halima Abdurrauf ta aika mana da wannan rahoton.
Mataimakin shugaban kungiyar malaman makaranta ta Najeriya wato NUT Comrade Bulamadi so ya yi bayani da karin albashi na musamman da shugaba Buhari ya amince da shi wanda ya zo daidai da ranar malamai ta duniya.
Gaskiya abin da ya faru a wajen bikin da muke na ranar tunawa da malamai da aikin malanci, mun ji dadin su sosai. Wato President Muhammadu Buhari ya fito da wasu abubuwan da zai taimaka wajen koyar da ilimi da kuma bunkasa ilimi a nan kasa. To a cikin abubuwan da dai ya bada daman ai shine wato ya samu biyan albashi ta musamman wanda za a yi wa malamai na primary da na secondary, kuma an kara musu shekarun barin aiki daga shekara 35 zuwa 40. To wayannan abubuwa gaskiya zai taimaka, ya dade mu a kungiyance muna neman ai wannan abun ba ai ba, kuma yanzu Allah ya sa wannan gwamnatin tayi. Gaskiya muna godewa wannan gwamnatin ta tayi wannan abu. Kuma babban abu daya shine ba maganan ba, kuma muna roƙon gaban kasa da gwamnonin jihohi duka taimaka a aiwatar da wannan abun.
A wani bangare kuwa, tsohon malamin makaranta Muhammad Tijjani Lawal ya bayyana jin dadin sa da matakin da shugaba Buhari ya dauka.
Wannan al'amari na kare-kare da shugaban kasa ya approve ya aka yi malamai ya mamu dadi kwarai da gaske, musamman allowances na malamai da ke koyarwa a karkara don samu kwarin gwiwa. Dan sai ka ga malami yana kauye yana koyarwa ba wuta ba ruwa ba wani abu na jin dadi, amma yana ta aikin. To yanzu a basu wani allowance ne mai kyau.
Shi ma malamin makaranta Aminu Audu Pompo yayi farin ciki da karin albashi na musamman ga malaman makaranta.
Wannan kari da aka yi a halin gaskiya abu ne mai kyau wanda gwamnatin tarayya ta yi wa ma'aikata musamman malaman makaranta, kuma insha Allah wannan abu na sarin zai zama kaman karfin gwiwa ne ga malamai domin su yi aiki yadda ya kamata. Sai dai kuma abin da ya kamata a lura shi ne mu ma waɗanda muke koyarwa a jihohi kuma makarantu masu zaman kansu ya kamata a ce su ma wannan ƙari ya shafe su. Gwamnatin tarayya ta yi kokari da baiwa gwamnatin jihohi shawara domin su aiwatar da koyaya ne wani ƙari domin a samu ci gaba a tsarin ilimi.
Baya ga ƙarin albashi na musamman da shugaba Buhari ya amince da shi, ya kuma amince da tsarin fansho na musamman domin baiwa malaman koyarwa damar ci gaba da gogewa tare da ƙara shekarun ritayar malamai zuwa 65 da kuma tsawon shekarun koyarwa zuwa 40, sai kuma gina rukunin gidaje masu rahusa a yankunan karkara da biyan albashi akan lokaci wanda suka fara aiki nan take. Ministar Ilimi Adamu Adamu, wanda ya wakilci shugaba Buhari, ne ya bayyana hakan a ranar Litinin 5 ga watan Oktoba, wanda ita ce ranar da aka ware don zama ranar malamai ta duniya, da aka yi wa take da malamai jagoranci a rikicin da ke sake fasalta makoma. A baya dai rahotanni sun bayyana yadda malamai ke korafe-korafe akan yadda ake biyan su mafi karancin albashi, wanda suka danganta da koma baya da ake samu a fannin ilimi. Abin jira a gani shine yadda gwamnati za ta aiwatar da su, kamar yadda wasu malamai da suka yi ritaya suka nuna fargaba. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, to har yanzu dai muna Najeriya, inda wasu yan bindiga da ba son ko su wane ne ba sun hallaka mutane 6 a ƙauyen Waranga da ke karamar hukumar Rim ta jihar Filato. Ga rahoton da wakiliyar mu Zainab Babaji ta hada mana.
Wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun hallaka mutane 6 a ƙauyen Waren da ke karamar hukumar Riyom a nan jihar Filato, ciki har da wani sarki mai rikon ƙwarya. Barista Solomon Daliop ya mun ƙarin bayani game da yadda lamarin ya auku.
Misalin karfe 9 zuwa 10 na dare, ana tsammani ne Fulani suka afko ma mutanen Waren da kuma Kuru tasha, inda aka kashe mutum 6 an kuma jima 3 rauni da suna asibiti yanzu.
Kace kuna tsammanin Fulani ne, akwai wani alama da kuka gani na cewa kila Fulani ne?
Kuma saman wata da tana asibiti ta ce ta gan Fulani ne, kuma among them kuma akwai wanda suna nan da uniform sun sa fakatin kaya. Bisa ga bayaninta, watakila akwai jama'an tsaro a ciki, amma ba ta iya ta faɗa kowane jama'an tsaro ba ne, don su ma suna guduwa ne su tsare rayukansu.
Yanzu wani yanayi ake a ciki a wurin?
To a yanzu din haka jama'a suna cike da tsoro, suna cike da bakin ciki. Abu ne wanda jama'an ba laifin komai suka yi ba, an dinga masu ta'addanci. Akwai yunwa domin hasi ya riga ya kai ga sam na harvest, sannan Fulani suka je da daddare sun yayyanka kayan gabaki daya gonake sun kai wujen kusan 32 yi a kiwo a ciki da daddare.
A bangare guda kuwa, shugaban kungiyar Miyatti Allah mai rikon ƙwarya a nan jihar Filato, Alhaji Isa Baffa, ya ce sun yi tur da aukuwar lamarin, inda ya kira wa hukumomi da su bincika don gano waɗanda suka aikata ta'asar.
Tun Najeriya gaba ɗaya ba inda ba a ta'addanci, amma idan ba Fulani ya yi ta'addanci, Fulani ne suka yi. Wannan akwai rashin adalci da kuma wulakanta kabila. Saboda haka mu mun yi tar da abin da ya faru, kuma Fulani ba su da hannu akan wannan. A bincike da jami'an tsaro za su yi, kowa suka samu daga cikin kabilun nan gaba ɗaya da suke wurin da hannu a hukunta shi da hukuncin da ya dace da shi.
Hare-haren 'yan bindiga ya zafafa a cikin 'yan kwanakin nan a arewacin jihar Filato, inda aka kashe wani sarki a yankin Foron a barikin Ladi, da kuma wasu mutane 2 a ƙauyen Inca a ƙaramar hukumar Basa, game da wata gawa da aka samu a yankin Gero a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu. Kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar Filato, Mr. Dan Manjang, ya ce gwamnati na ɗaukan matakan tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa a jihar.
Daidai gwargwado abin da gwamnati ta iya yi shi ne take yi. Tana magana da shugabannin al'ummomi daban-daban. Harkar tsaro din nan ba harkar gwamnati ce kawai ba. Ne haƙƙin gwamnati ne ta kare rayukan al'umma, amma kuma al'umma suna da tacewa, suna da abin da za su iya yi a ciki. Jami'an tsaro an riga an baza su. Suna farautar waɗanda suka yi wannan abun a shan.
Har yanzu a lokacin da na haɗa wannan rahoto, jami'an tsaro ba su ce komai akan harin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru ba tsare da rahoto na musamman.
A ranar Litinin 5 ga wannan wata na Oktoba ne aka gudanar da ranar malamai ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. A wannan shekarar dai ranar ta zo a daidai lokacin da ake komawa makarantu a wasu jihohin Najeriya, bayan share watanni suna rufe a sakamakon ɓarkewar cutar corona a duniya. Kwamaret Labaran Garba shine sakataren kungiyar malamai ta NUT a jihar Niger Nigeria ya ce duk da wannan matsala ta corona dai amma malaman ba su bar aikin su ba.
Alhakika wannan ya nuna cewa shi fa malami duk wani halin da ya tsinci kanshi a kai ya tsinci kanshi a ciki. To mutum ne wanda ke ci gaba da gudanar da ayyukansa da aka san shi da shi. Kasi ko da yake an shiga wannan halin wannan annoba da ya addabi duniya ga baki daya na COVID-19 duk da haka malami bai bar aikinsa ba ai. Sabo aka juya kwanza darussa ta fannin yanar gizo gizo ta yadda malami zai tashi ya nuna ya make nashi ya bada nashi gudunmuwa ta yadda dalibai suna gidajensu za su anshi darussa da sauransu. Kaga a nan duk da cikin wahalar da ake ciki malami yana nan kan bakansa yana koyarwa. Saboda me wannan ya nuna cewa lallai malamin nan fa da muke magana kullum shi ne ɗaya daga cikin makamashin tallafa ma ko kuma ɗaukaka ma al'umma gabaki ɗaya na kowace jinsi a wannan ƙasa wannan duniya namu.
To a daidai wannan rana ce dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata dokar ƙarin albashi ga malaman da kuma ƙarin shekaru na aiki daga 35 zuwa 40 al'amarin da ya faranta ran malaman.
Okay, sunana Muhammad Ahmad Abdullahi, headmaster na makarantar Usman Nagogo Model Nursery and Primary School da ke nan cikin garin Mina, kuma shugaban headmaster na ƙaramin kamar hukumar Canca ga local government da ke nan Mina jihar Niger. Alhamdulillah, gaskiya na farko mun gode ma Allah da wannan mataki domin yunkuri ne da aka ɗauki tsawon shekaru ana nema a ga ya tabbata. Allah bai kaddara ya tabbata ba sai a wannan zamani na shugaban Muhammadu Buhari. Muna godiya gare shi domin ya nuna mana cewa lallai yana da kishi ya ga cewa ilimi ya farfado daga lalacewa da tangarɗa da ya samu tsawon lokaci. Idan ka duba harkar ilimi harka ce mai faɗi kuma tana da zurfi, sai ka ga cewa idan mutum yana ƙara girma yana ƙara samun basira da hazaƙa na aikin da yake a kai yana samun ƙarin ƙwarewa a kai. To aka ce shekara 60 ko shekara 35 ka tafi da taya. To sai ka ga cewa kamar alƙalai shekara 70 ne suke aiki a abin nan. To sai ka ga cewa lokacin da ka daɗe wanda ka tafi ka fi samun shari'o'i da ka yi ka fi ƙwarewa akan wannan aiki. Za ka ba aikin malanta yake lokacin da ka tsufa a cikin shi ka fi samun hikima da basira ne da zaka tafi da wannan aiki. To sai da aka katse mana to abu yanzu wannan abu ne ya zo daidai insha Allah. Sannan ƙarin albashi da ya mana shi ba ban alfahari ne tsakani da Allah domin ka duba a Najeriya malaman makaranta mu ne kuma baya a karatun albashi. Misali zan baka da nan jihar ta Niger, ma'aikaci a local government wanda yake koda kilina ne ya fi kilina da ke makaranta ɗaukan albashi. To kaga ya nuna mana cewa ba a bamu fifiko a kan nan ba, wani ƙwarin gwiwa aka bamu, ba ƙwarin gwiwa a nan wurin. Saboda haka akwai buƙatar a ce an inganta rayuwar malami domin me kowa ta nan fa yake farawa. Likita ka zama, shugaba ka zama, malami ne fa a gabanka, shi ya baka tarbiyyar nan da ka samu wannan abu da kake gadara da shi a yau. To kenan kamata ya a ce albashin malamai ya fi likita.
So yanzu kana ga wannan matakin zai dawo da martaba ilimi kamar yadda ake canda da inda ilimin yake da inganci sosai.
Eh alushinka.
Na'am goro.
Kana ji? Yawwa masha Allah. Ka san abaitan a can headmaster fa abokin sarki ne.
Gaskiya.
Headmaster kuma alƙali ne, abokin alƙali ne. To me yasa aka saboda an san darajarsa ba zartar da hukunci sai da tare da shi. Malamin makaranta idan aka samu malamin makaranta a cikin al'umma ya zama abin koyi ne ga kowa. Ladabi da tarbiyya lokacin da idan muka ga malamin mu su gudawa muke kasa muna gaishe su saboda mun ga iyayenmu. To a yau saboda malamin zai ya sa takalmi dabbare kafan dama daban da na hagu saboda rashin wadata da ya kawo wannan sai ka bai da daraja a kansu. To yanzu wannan ƙarin albashi da aka yi masa kaga idan Allah ya taimaka aka tabbatar da shi to malami zai sa sutura shi ma ya fito ya goge ya yi jayayya da kowa saboda ka zai samu lokaci da zai ba ɗalibai ilimi yadda ya kamata.
Shi ma dai sakataren kungiyar malaman a jihar Niger Comrade Labaran Garba ya ce wannan mataki na shugaba Muhammadu Buhari zai kawar da riƙon sakainar kashin da ake yi ma fannin ilimi a Najeriya.
Alhamdulillah, da farko dai zan ce wannan doka da President Muhammadu Buhari ya rantsa ba hannu a kan malamai da kuma ilimi a Najeriya wato abu ne da yake yin da shi da yin su dari
kuma abu ne wanda yake muna zaman sauran ganin haka shekaru da dama da suka wuce sai Allah bai aiwatar da shi ba sai wannan lokaci. Allah zai yi ka yin haka zai nuna cewa martaban aikin malanta da kuma ita kanta kwayarsuwa ɗaukaka ba kaɗan ba. Kuma malamai darajarsu zai karu a al'umma, ilimi zai ƙara inganta irin sakamakon kashin da ake ma ilimi. In dai Allah ya ba da iko aka aiwatar da wannan dokan da ya kafa hannu,
na
tabbatar da cewa aikin malanta zai zama babban aiki ne musamman a Najeriya kamar wasu ƙasashe da suka shiga ba da ganin wanda ke kuma zai sha'awar ganin ya shiga wannan aiki.
Rashin biyan albashin malamai a kan kare na ɗaya daga cikin dalilan da ya kawo taɓarɓarewar ilimin a baya. To amma Comrade Labaran Garba ya ce suna fata wannan zai zama tarihi a yanzu.
Alhamdulillah, ai ko kasan nan ba kona ta ne zai shekaru 80 ko kuma cikin kusan 90. Abin da ya kawo korafe-korafe kenan ma har aka kafa kungiyar malamai da ta saka baki daya. Saboda irin tsakiyar mutane ka ce da ke malamai wajen biyan albashinsu da wasu abubuwa da kamata a ba su ba a yi musu. To muna tabbatar da cewa in dai Allah ya ba da iko aka cimma implementin wannan doka da shi President Muhammadu Buhari ya bayar, na tabbatar ma da cewa insha Allahu ko da ba lokacin daraja da kuma mutuncin aikin mallaka zai dawo 100% a wannan kasar nan.
To amma batun kama taɓa yin maganan nan a baya, batun ɗaukan malamai waɗanda ba ƙwararru ba, ina ma kuma wannan abin dan ana gani shi ma ana taimakawa wajen kashe ilimin da kuma gurɓata koyarwa.
Kwarai wannan ya kamata gwamnatin tarayya da na jihohi ta fito da tsari na musamman kamar yadda ya ba amfani da shi. Waɗanda ya kamata su zo kafin a ɗauki mare malami a tantance shi kafin a ɗauki shi.
A yanzu dai abin jira a gani shi ne lokacin da malaman za su fara gani a ƙasa. Fata dai ita ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta yadda za a fara ganin ɗaliban firamarin gwamnati a Najeriya suna fesa turanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Za mu soba labarin wasanninmu na ranar yau da jihar ta wajen guriyar Nijar, inda kungiyar koko da gargajiya ta wannan jihar ta shirya wata kwamɓala ta koko gargajiya wa 'yan wasan koko na gundumin jihar Tawa domin motsa 'yan wasa kasancewa kwamɓala guda ce yake wakana a kowace shekara ta takobin gargajiya ta ƙasar. Kwamɓalar ta kokowar gargajiya da ta ɗauki tsaiko da wakana kusan shekara guda da ta gabata sanadiyar cutar coronavirus da ta tsakaita gudanar da wasanni a dukkan fadin duniya. A kasashen Turai kuwa, da misalin karfe 12 na daren jiya ne aka rufe kasuwar hada-hada saye da sayar da ƴan wasan kwallon kafa na kasashen Turai, inda Edinson Cavani tsohon mai cin kwallo a club din Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa da kwantaragensa ya kare a club din na birnin Paris a karshen kakar kwallon kafa ta shekarar ta gabata. To Edinson Cavani din ya koma club din Manchester United na kasar Ingila na tsawon shekara guda, tare da yiwuwar sake rattaba hannu na buga ma kungiyar a shekara guda a gaba, inda ya kakarsa ta kwallo ta farkon shekara ta yi kyau. Shiko Gendouzi dan kasar Faransa da ke buga club din Arsenal na kasar Ingila ya koma Hertha Berlin na kasar Jamus na tsawon shekara guda a nan gaba a matsayin aro, domin kawo karshen kiki kaka da tabarke tsakanin dan wasan Gendouzi na kasar Faransa da kocin club din sa na Arsenal cha da Michael Arteta. Tun lokacin da shi Michael Arteta din ya doki ragamar jagorancin club din Arsenal, su ko ƴan wasan nan a war dan kasar Faransa da Memphis Depay dan kasar Holland dake buga club din Olympique de Lyon na kasar Faransa ba su samu damar ficewa daga wannan club din na Olympique de Lyon na kasar Faransa ba. Club din da ya kai wasan semi-final na Champions League na shekarar da ta gabata na wasannin kwallon kafa na kasashen Turai, duk da rade-raden barin kungiyar da aka sha ratatawa na waɗannan ƴan wasan guda biyu, da kungiyar su ba za ta samu damar buga wasan kwallon kafa na club-club na Turai na wannan shekara ta bana ba. A wasannin kwallon hannu na tennis na Roland Garros na kasar Faransa, a kwata final ana can ana kara zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton tsakanin Dominic Thiem da dan kasar Argentina Diego Schwartzman, yayin da bangaren mata yar kasar Argentina Nadia Podoroska ta matsayin 131 a duniya a wasannin tennis na mata ta kai wasan kusa da na karshe ko kuma semi-final ko semi-final na wasan Roland Garros na wannan shekara na kasar Faransa, bayan da takarkiyar kasar Ukraine Elina Svitolina da ci 6-2, 6-4. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman bako da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda. Cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita biyu tsakanin juna, daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana, numfashi, tari ko atishawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Amurkawa da kar su firgita da cutar ta COVID-19 bayan da ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litini, bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa. A wani mataki na nuna kuzari, Trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar, ya tsaya a shirayin Truman inda ya cire takunkumin kariya, ya nuna alamar jinjina da hannu, sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar. Hukumomi a kasar Senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na Magal a birni mai tsarki na Tuba ba za su yada cutar corona ba. Dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta Magal, inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aqidar nan ta Murid, wadda ta zama aqidar addini mafi tasiri a Senegal.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokanan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya tana gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada shirin, amma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babal nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.